Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almati Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce ana gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da Ukraine ya zirci Ukraine din yau dinnan Talata a yayin da sojojin Russia kuma ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine din. Sannan a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar karkashin ƙasa a India.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da kotunan daukaka ƙara na Najeriya suka soke nasarar gwamnonin jam'iyyar adawa uku, ƴan Najeriya na ci gaba da maida martani tare da bayyana shakku akan yanayin bangaren shari'a ƙasar. To ko me masana harkokin yau da kullum ke cewa
akwai ra'ayoyi mabambanta, wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da ƙarfin mulkin ta ne kawai don ta kwato ƴan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zabe na a shekarar 2027. A bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Agadez a jamhuriyar Niger ta sanar da kama wasu bata gari ciki har da wasu ƴan bindiga daga Najeriya, kuma tuna aka gurfanar da wasunsu a gaban kuliya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai tattauna akan batun tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya musamman tashin farashin abinci. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce suna gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai lokacin da Isra'ila kuma ke ci gaba da kai har-har kan Gaza a matsayin martanin mummunan harin nan da kungiyar mayakan ta kai Isra'ila a farkon watan Oktoba. Nan take dai Isra'ilar bata ce komai kan bayanin na Haniyeh ba. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, Haniyeh ya yi waɗannan kalaman ne a wani bayaninsa, kuma tattaunawar da ake yi ta kuma da hankali ne kan tsawon tsagaita wutar, tsarin yadda za a kai kayan agaji Gaza da kuma musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da Falasɗina wanda ke gidan yarin Isra'ila. Isra'ila ta fara ɗaukar matakin soja na kawar da Hamas bayan da mayakan na Hamas suka kutsa kudancin Isra'ilar a ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila ta ce an kashe mutane 1,200 sannan aka yi garkuwa da wasu 240 a wannan harin. Jami'an lafiya kuma a Gaza sun ce Falasɗinawa 13,000 ciki har da yara 5,000 aka tabbatar da cewa sojojin Isra'ila sun kashe a hare-haren da suka kai zirin Gaza. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da Ukraine ya zirci Ukraine din yau dinnan Talata a yayin da sojojin Russia ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv yau, wato kwana guda bayan ziyarar da sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya kai. Mutanen biyu sun ce kasashen su za su taimaka ma Ukraine a lokacin sanyin winter mai tsawo kuma mai cike da rashin tabbas. Kasar Jamus ce ta biyu wajen samar ma Ukraine tallafin soji bayan Amurka. A kasar India a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar karkashin ƙasa a jihar Uttarakhand dake arewacin ƙasar a yau dinnan Talata. bayan da masu ayyukan ceto suka samu hanyar tuntubar juna da su mutanen na gina hanyar karkashin kasa ce a matsayin wani bangare na wani jan aiki na gina wata babbar hanya a karkashin manyan tsaunukan Himalaya lokacin da wurin ya dan rufta a ranar 12 ga watan nan na October wato wani faifan bidiyo wanda hukumomin gwamnati suka gabatar na nuna mutanen a tsaye sanye da hulunan kwano na da rigunan aiki a kusa da kamarar da aka zura irin ta asibiti wadda aka tura ta cikin wani bututu mai tsawon mita 15 wanda shine kuma wato shi bututun kuma aka tura shi cikin baraguzai zuwa can kasa inda mutanen suke ranar Litini jami'an ayyukan ceton sun gaya ma mutanen su yi murmushi su kuma daga hannayensu don gaisuwa kuma aka yi ta ganin masu aikin suna abinda aka ce su yi din
to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu a yayin da kotunan daukaka kara na Najeriya suka soke nasarar gwamnonin jam'iyyin adawa uku wasu 'yan Najeriya ciki har da mambobin jam'iyyin adawa na ci gaba da nuna shakku akan yanayin da bangaren shari'a ke tafiyar da harkokinsa suna mai cewa sabon salon da aka dauka ba zai haifar da da mai ido ba ko da yake wasu na cewa kotunan sun yi aikin su ne bisa hujjojin da aka gabatar wa masu daga Abuja wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoton
Soke zaben gwamnatin jam'iyyin adawa da aka yi a zaman kotun daukar kara daban-daban a birnin tarayyar Najeriya da yana ci gaban daukan hankali ganin cewa tsoffin shugabannin Najeriya kamar su Goodluck Jonathan da Chief Olusegun Obasanjo sun yi martani akai inda shi Obasanjo ya ce bai dace a ce alƙalai uku su zauna su soke zaben da miliyoyin 'yan Najeriya suka yi ba bayan ga tsoffin shugabannin Najeriya da suka faɗi ra'ayoyinsu akan ababen da suka wakana a game da matakin kotu a bisa zaben shekarar 2023 wasu 'yan ƙasa da majigajigan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda shari'un zabukan shekarun nan suka kaya inda wasu ke cewa gwamnatin tarayya ta dauko wani salo da ba zai bulle ba ambassador Umar Iliya da Magum shine shugaban rukun kwariya na jam'iyyar PDP a matakin kasa wanda ya bayyana cewa
to alhamdulillah shi demokradiya abu ne na al'umma kuma an sa ka'idodin cewa ga yadda abu ya kamata ya kasance ne za su je za su zaɓi abinda suke ganin kanke a gare su to bayan da za a yi mutane su je su zaɓi abinda suke so a dawo a yi amfani da wata dama ta bayan gida wanda ba shi da wani hurumi a ce za a tauyewa mutane to a kan wannan abin yana kawowa ita kanta demokradiyyar ta samu rauni mun yi togaciya a kan wannan abin saboda mun hango abin wai ba wai ana yin sa saboda al'umma bane ana yin sa saboda ai satisfying su da suke gwamnati to ai anan ai ne kanta kaman Kes na Jos ai ta zo ta tabbatar cewa akwai structure a Jos kuma ƙarya ne duk magana structure na jiha fareshe ne ainihin ginshikin shugabancin jam'iyya yana national ai ne sun yarda cewa lokacin da suka turo ai wannan abun structure na jiha na Plateau sun je sun
A nasa bangare kwamishinan shari'a na jihar Kano da aka soke zaben gwamnan jihar ya ce
sunana Barista Haruna Jejeri ni ne kwamishinan shari'a na jihar Kano a yanzu yau a kasan nan an je kotu matakin farko kuma ta yi hukuncin ta kuma rashin gamsuwa da wannan hukuncin ya sa muka daukaka kara zuwa kotun daukaka kara wacce ta zauna a Abuja kuma ita ma kotun daukaka kara ta saurari abinda ta saurara kuma ta yi hukunci irin yadda ta yi shi to kuma game da mataki na gaba a halin yanzu mun shirya tafiya ita kotun koli din lauyoyin mutuni suka shiga shirya takardun su na tafiya ita wannan babbar kotun koli ta kasa baki daya kuma muna da hujjoji da suke karfafa mana gwiwa to wannan dai al'amari kamar yadda muka muka faɗa muna da kyakkyawan zato cewa ita kotun koli ta kasa baki daya muna da kyakkyawan zaton cewa da ilimin su da sanin ya kamata su da kuma kokarin su na tabbatar da cewa mutuncin bangaren shari'a ya dire a kasan nan to za su yi abin da ya dace insha Allah
a wani bangare kuma ni sharhi akan al'amuran yau da kullun Dr. Yakubu Sani Wudil wanda ya bibi al'amuran zabe tun farko zuwa yanzu ya ce
ana bibi wato al'amuran zabe har zuwa wannan lokaci da ake kotuna kuma musamman shari'o'i da aka yi na kwana-kwanan nan na gwamnati da aka sauke akwai ra'ayoyi mabambanta wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da karfin mulkin ta ne kawai don ta kwato ƴan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zabe na a shekarar 2027 a bangare daya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar to amma dai ko ma menene su kansu kotunan akwai wato wasu gabobi wanda a baya sun riga sun bayyana matsayar su kuma abin da ya shafi membership na jam'iyya wanda kuma ya zo mana da mamaki kwarai da gaske a wannan karan da kotun suka canja matsayi akan wannan so wannan yana daga cikin abin da lalle kotun koli sai ta duba ko dan ta dawo da mutuncin fannin shari'a inda duk aka yi kurakurai ta gyara kuma ta tabbatar da adalci ma ƴan ƙasa
a tarihin ƙasar dai an sha ganin yadda jam'iyyu masu rike da madafar iko ke da rinjaye a bisa ga samun yawan gwamnoni a jihohin ƙasar 36 Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
To Maryam karuwar bakin haure waɗanda ke kasadar yin tafiyar nan mai cike da hadari daga yammacin Afirka zuwa tsibirin Canary Island na Andalusia ko Spain na buwayar hukumomin kasar ta yadda kungiyoyin kare yancin dan adam ke zargin cewa yan sandan Spain sun yi ta kuskuren kasafta yara da dama a matsayin baligai waɗanda hakan ke dada jefa su cikin hadari zuwa yanzu wannan shekarar wato bakin haure sama da 32 sun iso tsibirin na Canary Island daga yammacin Afirka wanda shine adadi mafi yawa tun daga shekara ta 2006 Musa Kamara mai shekaru 15 ya rasa iyayensa bayan juyin mulki na shekara ta 2021 a kasar sa ta haihuwa Guinea a rabin tsawon wannan tafiya ya rasa abinci da ruwan sha mutane wajen 20 ne suka mutu a yayin ƙetarawar a cewar sa inda aka yi ta jefar da gawurkin su cikin ruwa daga cikin kwale-kwalen a ƙarshe duk da tsadar abubuwa da kuma darasin da aka koya daga matsalolin da aka fuskanta a lokutan hutu na baya miliyoyin mutane ne aka yi kiyasin za su dumfari filayen jirgin sama da hanyoyin mota irin yadda ba a saba gani ba a wannan lokaci na hutun Thanksgiving yau talata da kuma gobe laraba ne ranakun da za a fi yawan tafiye-tafiyen sai kuma ranar lahadi bayan kammala hutun na Thanksgiving hukumar kula da tsaron harkokin zirga-zirga a Amurka za ta tantance matafiya kimanin miliyan 2.6 a yau dindin talata miliyan 2.7 gobe laraba yawan matafiya na ranar lahadi zai fi yawa inda ake kiyasin ganin matafiya miliyan 2.9 wanda zai fi wanda aka gani a watan Yuni
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sake komawa bangaren rahotanninmu a wani kokari na yaki da miyagun laifuffuka rundunar yan sandan jihar Agadez dake arewacin jamhuriyar Niger ta sanar da kama wasu bata gari ciki har da wasu kasurgumai yan bindiga da suka fito daga Najeriya da suka aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da fashi da makami kisan mutane satar dabbobi da motoci da tu'ammali da miyagun kwayoyi kuma tuna aka gurfanar da wasu daga cikin su a gaban kuliya domin fuskantar hukunci wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad ya aika mana da wannan rahoton
Arewacin Nijar ya yi kaurin suna a ɗan tsakanin nan kan kwace wayoyin salula ko dai a fizge ko sace motoci da dabbobi ko kuma ɗan bindigar su tare masu babur su karbe ta hanyar amfani da makamai irin su bindiga ko kake wajen dabawa mutumin da ya musu gardama a wani sumame da jami'an tsaron suka kai shi nasarar kama wasu ɗan bindiga da dama cikin su har da wasu ɗan tarayyar Najeriya da suka shahara wajen gudanar da aika-aika ciki har da kisan kai Isaka Ahmadu shugaban sashen kula da bincike a ma'aikatar jami'an tsaron ɗan sanda ta jihar Agadez
ya sa hannu bisa wayansu mutane mu waye ɗan Nigeria sake-sake da dama da ake yi sake-sake motoci sake-sake telefon a faruka da sauransu shine sun kai abun nan za su kai justice za a maida su gidan kaso
hukumomi a Agadez sun jijjina wa jami'an tsaro kan irin kokarin da suke yi na ganin sun kawo ƙarshen ɗan bindiga a arewacin ƙasar saboda ba wannan ne karo na farko da jami'an tsaron ke kama ɗan bindiga ba da ke taratara hayoyi a arewacin ƙasar Nijar Abdulrahman Turawa magajin garin Agadez
kwanakin ga muna samu matsaloli na batagari wanda suke tare-tare hanya muna jinjina ma jami'an tsaro tunda cikin wanga lokuta sun kama mutane da dama wanda yake ana neman su jami'an tsaro sun karbi makamai da mungayen mutane da dama kuma wannan za su iya ci gaba da wannan aika abubuwa ne wanda ya kamata a bada goyen baya ga jami'an tsaro musa'idu mu ga me ya shigo wani irin mutum ne wani halaye gare shi kuma me yake duke da
sakamakon yadda ɗan bindigar ke samun gidajen haya domin samun mafaka na su rika gudanar da aika-aika ya sa masu unguwanni a Agadez ɗaukar matakin ladabtar da duk wani mutumin da ya ba da gidansa haya ba tare da ya sanar musu ba Malam Abu Sa'id Ahmad mamba a ƙungiyar masu unguwanni ta Agadez
haya in za ka bada ta ya kamata ka san wane ne zaka ba haya mai unguwa kamata ya san wane ne ka sa cikin gidanka haya muna fama da wanga abubuwa na rashin tsaro a zo kawai saboda san abun duniya kawai gidan da bai wuce a kama hashi jikka goma ba ka zo ka da mutum ya zo ka cire shi jikka 30 ya doka ya baka yazo aikata bannan da yake miliyan goma ba ta gyara ta za mu dokan mataki wanda ke duk mutumin da za ya sa mutum gidan haya sai mun san wane ne shi wanda za a sawa dole ne in za ka sa mutum cikin gidanka haya sai mun san wane ne shi daga ina yake me yake yi me yake saidawa
a nasu bangare kungiyoyin fararen fulla kira suka yi ga al'umma amma na su bada tasu gudunmawa ta hanyar kwarmata ma jami'an tsaro bayanai na duk wani mutumin da basu yarda da shi ba Salihu Manzo dan kungiyar farar fulla ne a Agadez
mun ma sai mun iya tsaro kowa ya zama yana saman kan bakan shi duk irin wani abubuwan in sun samu nan da nan a bada bayani dan a ciwo kan abun kenan ya kamata a ce mutane sun tsaida kafa saman kan tsaransu saman kan gudunmawar da za su bada ga jami'an tsaro dan a samu a daidaita
Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar
a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa a halin da ake ciki yanzu a Najeriya kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci sakamakon tashin goren zabi da kayan abinci da na masarufi ke ƙara yi a ƙasar da hakan ya sa mutane da dama da masu karaman karfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilinmu Hauwa Umar ta zanta da wasu magidanta kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya
sunana Ibrahim Muhammad to da farko dai a bisa magana ta gaskiya wannan din kasar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duba da yanayin yanda aka tsinci kai na wannan yanayin canji na rayuwa ko in ce na tsada abubuwa na rayuwa da suka bujiro ta inda ba a ma a zamani da abin da kake tsammani zai karu da abin da baka tsammani duka ko ina da wanda ake a gida da wanda ake shigo da shi kowanne tasa shi ma ro yake taka a wannan yanayi da aka tsinci kai duba da idan ka lura a da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karban naira 25,000 a wata to zaka shiga da ita kasuwa zaka ce fani da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukanka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira 100,000 kake karba a wata to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yanda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka to iyali kowa ya sani mata kowace ɗabi'unta daban-daban kuma dukan mu ma mazan ɗabi'unmu daban-daban a sanda yanayi na ɗabi'unci yawanci muke cikin jin daɗi mun fiye nuna matanmu ga yanayin walwalar da muke cikewa lokacin kuma da muka tsinci kanmu a cikin yanayi na rashin jin daɗi misali irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu za mu yi ƙoƙarin kuma sai mun sanar da su cewar yanzu fa rayuwa ta canza to iyali kamar yadda na gaya ma kowanne mata suna da biyu daban-daban wata ta fahimci haka wata kuma ba za ta iya fahimta haka wani sabon duba da cewar a dama san da ake cikin jin daɗin damar ba sanin ya kake yin rayuwa take ba to yanzu ma da aka shiga matsin za ta dinga ganin wata za ta ganin ai abin da kake yi na bayan ko na koyi haidin wasu abubuwa da kake yi na ɗabi'unka da wasu abubuwa da kake samu ɗauka take yi har yanzu ma a cikin wannan yanayin kake to idan ba kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu
sunana Salisu Shaibu wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka zaka ga cewar da ka dan sai wani abu sai ga ya zama rara ka san akwai kudin mota akwai wane ne komai ya ƙara kudin albashin ko baya ma kwana biyar ya ƙare kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana 25 gaba rayuwar dai alhamdulillah amma dai albashi yanzu a cikin tsarin nan ba a magana sai dai hakuri gaskiya sun dai san yadda za a yi in kana da yanda kake cin abinci yanzu sai dai kai canza plan inda ana ci su uku a koshi yanzu sai dai a takaita saboda a samu a kai karshen wata don a samu abin da za a ci
sunana Walkabir Indabawa ina da shekara kusan 53 ko da 4 amma tunda nake ni a rayuwata ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan ne shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba domin kasashe da yawa a iya nazarin da nake naje Burkina Faso naje Niger naje Ghana naje Togo naje Benin amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwa da ake ciki na rashin abinci ba kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada dindindin mun san cewa an cire tallafin man fetur kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suke lokaci guda ban san dalili ba zalunci ne ko menene ya kawo amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci yasa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifa rayuwa ainihin albashi na baya haura kwana 10
bayan dan su ma ƴan kasuwar kaurar dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya sun bayyana cewa rashin tsaro na daga cikin dalilan da ya sa manoma ba sa iya noma da hakan ya kawo koma baya wajen samar da abinci da sauran kayayyakin gona.
Ke sunana Ibrahim Badamasi Suleiman.
Daga wace kasuwa?
Daga kasuwar Kaura Market.
Malam Ibrahim, kamar da me ka kasa?
Ina sai da doya, lemu, tattasai, tumatir, carrot da sauran abubuwan abinci haka.
Kace dai a kayan masarufi da kayan miya ba a barka a baya ba.
Gaskiya bana sanin akwai wani abu wanda aka san shi a Najeriya da wanda bana sayarwa.
Musamman ma kayan miya za a ce abu ne da ake amfani da su yau da kullum ko kuma in ce ko da yaushe ma. Yaya farashin su tumatir da albasa da tattasai?
Eh to gaskiya a halin yanzu dai farashin su gaskiya yana dan karuwa gaskiya saboda karancin shi. Saboda can daga arewa ma inda muke zuwa da shi. Mafi yawancin mutanen da suke noma shi ba sa da damar zuwa gonakin su noma shi yasa abin yake yin tsada yanzu ba kamar lokutan baya ba lokacin da ana zaune lafiya a can arewa yanzu kuma sanadiyar rikice-rikice da ake ciki abubuwan da sun yi tsada gaskiya ba kaman da ba
to a ganin ka kamar menene ya kawo koma baya wajen noma kayan miyan nan
gaskiya abin da ya kawo koma baya din biyu ne na daya dai akwai matsalan daga man fetur da aka yi saboda idan aka daga man fetur a ƙasa komai dole sai ya tsare saboda dole sai da fetur din ake dauka wannan akai can a dauka wannan akai can a takaice dai a mota
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashin tattaunawar da ƴan kasuwar ƙaure dake Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julie Leathers Gresham sai makata da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace maganar da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo yayi cewa demokradiyya irin ta yammacin duniya ta gaza a nahiyar Afirka. A gaskiya ba wai demokradiyya ce ta gaza ba, halin shugabannin Afirka na bera da rashin kishin ƙasa da al'ummar ta sune manyan matsalolin demokradiyya a Afirka. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga Shehu Adamu Rijau. Tace shugaba Tinubu ya kamata ka sauya salon mulkin ka domin gaskiya mu dariya muka zabe ka mu yi ba wai ka saka mu kuka ba. A don haka bai kamata a ce mun sayi rogo ba amma kuma a yi mana gyara da dankali. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isuhun Delafaki. Yace salon VOA Hausa. Kalaman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar na cewa jam'iyya mai mulki ta APC na amfani da karfin iko wajen karba kujerun gwamnonin jam'iyyar adawa ta maidawa jam'iyyar ta APC. Hakan bai zo mana da mamaki ba. Sai dai Allah baya goyen bayan zalunci kuma baya tare da azalimi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jika Mista Je Toro da Sanusi Madattai da Magaram da Haddaba mai kwamfuta mai yama da Babangida Buba Fajewa Takai da Ibrahim Lara Gapta. Suka ce salon VOA Hausa. Taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin Berlin na ƙasar Jamus da shugaban ƙasar mu na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke halarta tare da wasu shugabannin ƙasashen mu na Afirka. Muna fatan Allah ya sa wannan taro ya haifa wa ƙasashen mu na Afirka da mai ido. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce. Tace hakikanin gaskiya watsi da batun bukatar kasar Niger na dage mata takunkumin da aka kakaba mata da kotun Emwa ta yi. Zamu iya cewa ko kadan ba a yi wa kasar mu ta Niger adalci ba saboda ba su ne farau kan juyin mulki ba. A don haka muke kira ga daukacin al'ummar kasar mu ta Niger da mu ci gaba da dogaro ga Allah tare da roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita mai kyau. Sako daga mai aski Badaraka, Malam Jafar Badaraka da Sanusi Madattai daga jihar da Magaram a jamhuriyar Niger. Mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da turo mana mu kuma za mu ci gaba da karantowa. To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce suna gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai kuma lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kan Gaza a matsayin martanin mummunan harin nan da kungiyar mayakan ta kai Isra'ila a farkon watan Oktoba. Nan take dai Isra'ila bata ce komai kan bayanin na Haniyeh ba. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da Ukraine ya ziyarci Ukraine din yau dinnan Talata a yayin da sojojin Russia ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv wato kwana guda bayan ziyarar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai.
a kasar India kuma a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar karkashin ƙasa a jihar Uttarakhand dake arewacin kasar a yau dinnan Talata.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai Nandudu wadda ta hada shirin da Maba da Umarni da ma injiniyan mu can ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.